masa wannan abun kuma ya baka wani abu akan abin da ya biya ka akan wakala babu laifi ka karba abu ka karbi biya akan wakala akan wakilci eh to amma idan yayi ne bisa amana idan ko kai ne yazo zaka saya sai kai ciniki da shi bayan baka da abun bayan ciniki ya fada ya saya sannan ka je ka kawo masa wannan abun to shine ya haramta ka sai kai cinikin abin da baya wajenka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana amma kace ba ni da shi bari je in kawo maka anawa zaka saya in ya gaya maka kace to zan je in siyo maka shi kana da hanya biyu ko ka je ka siyo masa ka ce gashi a yanda yake ni so ka bani abin da zaka bani maimakon wahalar da ni na samu maka shi wanda yake shine mafi amana shine mafi adalci ko kuma ka karba ka je ka siyo masa din akan cewar zaka ci riba da shi wannan riba shine a maimakon wakalar da kai zaka ci zai baka lada zaka dauki lada akan wakilcin da kai wanda yake shi ma wannan ya halatta ai wakala da biya wannan yace akwai wasu malaman da a makaranta idan aka kirawo shaida kafin a ce masa komai sai an fara zane masa jiki to shine wasu kuma saboda haka shine suke tsoron zuwa wallan kuma gashi Allah ya ce mutun yaje eh mutun yaje ai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha idan ya zaman to kan cewar ka san cewa bisa al'ada idan ka je ka ba da shaida sai an taba lafiyar jikinka sai an ci mutuncinka ko sai an taba lafiyarka to nan dama ai ba da shaida ba dole bace mustahabbi ne a ba da shaida tunda fardu kifaya ne sai dai idan ya zaman to kan cewa kai ne kadai kake da shaidar wanda in baka bayar ba haƙƙi zai tozarta to a nan wajen dole ne ka ba da shaida din sai dai idan ya zama tokan cewa akwai tsoro akwai abin da yake zai kai ya zuwa ga taɓa lafiyar jikinka wannan ba dole ba ne ka iya zuwa ka ba da shaidar a wani waje inda zai zama tokan jikinka ya kubuta lafiyarka ta kubuta wannan ya ce wa mutum ne zai yi tafiya wani gari sai wani mutum ya ce don Allah ka taimaka ka siyo min kwamfuta idan ka dawo zan ba ka kuɗinta to daga nan kasuwanci ya kullu mai riba ko taimako ne wanda mutum ba zai tsora ribar ba saboda hukuncin Allah yake idan ka ba wa mutum sautu wajibi shine ka ba shi kuɗin ka yi masa cinikin salami cewa ka siyo min kwamfuta iri kaza ka siyo min idan ka siyo min ga kuɗin ka siyo min ni kuma ka ba shi kuɗin ya siyo maka wannan shine cinikin salami amma ya zamanto kan cewa kana bin sa ku kulla ciniki akan cewar gashi zai siyo maka kwamfuta iri kaza kuɗinta kaza sannan ya zamanto kan cewar ka ce idan ya zo ya zamanto ka biya shi kai kuma ka karɓi kwamfutar to wannan shi ne kun yi bai'u daini ciniki a kai kana bin sa bashi shi yana bin ka bashi amma idan alkawari ne kai ka ce ana sai da kwamfuta ka siyo min idan ka siyo min zan saya alkawari akan saya to wannan idan ya zo babu laifi za ka iya saya amma ba wannan cewar ka siyo min kar ka ɗauka kan cewa wannan kun kulla ciniki ne ka ɗauke shi a matsayin alkawari ne kai masa cewa in ya siyo za ka saya to a lokacin nan ba ka da lamuni idan ka ki saya zai iya sayarwa ya dawo da kuɗinsa ba lazim ba dole ne ka saya ba to wannan babu laifi akan haka in ka shi ta wannan babu wannan ya ce mutum ne za a bashi sai aka ce sai ya ba da kuɗi kamar kashi 5 cikin 100 na kuɗin sannan a baka misali bank people's bank suna yi kuma wasu kwamitoci suna yi mai halaccin wannan shi bashi idan aka abin nan wannan kashi 5 cikin 100 a matsayin me yake a matsayin kashi ne biyan bashin ko kuwa a matsayin kan cewar kaje za ka yi ciniki kai ka bada kashi 5 cikin 100 su kuma banki su bada kashi 95 cikin 100 in yaso abinda aka samu na riba ko raba tsakanin ku amma in sun kira shi da sunan bashi ne za su baka bashi na a kashi 95 cikin 100 na abinda kake bukata kai kuma kashi 5 ka sa a wajen su ka ba su ajiya to abinda ka ba su ba ajiya bane bashi saboda haka su a wajen su sun baka bashi zaka in ka tashi biyan su kuma zaka in ka tashi biyan su idan ku idan zaka biya su daidai kudin ne alal misali ka je da proposal kana so kai ce kana son 100,000 suka ce to sai ka sa 5,000 su kuma za su baka 95,000 idan ka tashi biya 95,000 zaka biya to a nan wajen su koda baka kaga ba sai maka biya riba ba ko 95,000 din da ka karba shi zaka biya to amma su ma wannan bashi ne wanda ya janyo musu amfani salafun jarrana annan sun sa maka sharadin cewa sai ka ba su 5,000 sai ka ba su 5,000 kudi hannu kafin su baka 95,000 to wannan mu'amalar ya zama to badin ne a mu'amalar salafun jarrana bashi da ya janyo amfani ita ma bata halatta ba wannan mu'amalar bata halatta ba sai dai idan ya zama to cewar amfanin kai da kai babu wani amfani da kai ka nema a cikin bashin illa kawai amfanin bashin to anan wajen amfanin in yake banta ga jiha guda daya to wanda ake ba mu in amfanin in yake banta da wanda ya bada bashi to shine wanda yake harama amma wanda ya karbi bashi idan shi yake banta da amfanin bashin wannan babu wani abu babu illa a cikin wannan salafun jarra naf'an idan mai bada bashi shine ya amfana saboda haka wannan mu'amalar zahirinta tana fada cikin wannan babin ba ta halatta ba wallahi ta'ala a'lam wannan cinikin hakan a hasashin ciki ne ko rijiya akan kayyadajjen zurfi ya iya zama cinikin haram tunda ba a san tabbas din abinda za a ciro da shi a ramin ba a cinikin ba sai da cinikin hakan foundation yake ba amma kamar hakan rijiya wannan nau'i ne ciniki da ake ce masa al-ju'l ja'ala a baka kudi kai haka har sai ka samu ruwa in ka samu ruwa shikenan in baka samu ruwa baka sake ginin a wani wajen inda zaka samu ruwa wannan ja'ala ya halatta amma a baka ayi ciniki akan haka in ka samu ruwa ka samu in baka samu ruwa ba kuma baka samu ba wannan akwai garar wannan ciniki ne akwai garar domin ta yi a samu ruwa ta yi ba za a samu ruwa ba saboda haka irin wannan nau'i na ciniki wanda jahalarsa ta yi yawa ba a yin ijara akai sai a yi shi nau'i na cinikin ja'ala ciniki wanda yake na ja'ala a dora maka kamar mutum ne aka sace masa mota ka ce ka je in ka samu min mota ta zan baka 20,000 in kuma baka samu mota ta ba baka da kokon wannan ya halatta wannan ma tambayoyinsa guda uku ne a farko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة والنائية سورة آل عمران. سورة آل عمران ta dauko sunanta daga ambaton Ali Imran a cikinta inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alalami. Allah ya fifita annabi Adam da annabi Nuhu da mutanen gidan annabi Ibrahim da mutanen gidan Imran akan talibai. To daga ambaton mutanen gidan Imran daga nan ne aka sanya mu wannan suna Ali Imran, wanda tana daga cikin as-sab'u tiwal, surori guda bakwai masu wanda suka fi kowanne tsawo: Baqara, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'ida, Al-An'am, Al-A'raf, At-Tauba, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo a cikin ingantaccen hadisi cewa wanda ya haddace as-sab'u tiwal kana min al-hibr ko kana min al-habr, ya zamanto daga cikin manyan malamai na al'umma wanda ya haddace wannan surori guda bakwai. A sura ce wadda yake mai falala, falal daga cikin abin da yazo na falalarta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karanta alqur'ani domin zai zo ranar alkiyama yana ceto ga wanda suke karatun sa. Suratul Baqara da suratul Ali Imran suna jagaba akan wato a gaban dukkan surorin alqur'ani, kamar za su zo tamkar wato girgije guda biyu. A wani riwayar yake cewa kamar girgije wanda yake mai kusa da kamar rufi wanda yake mai dabda wato jihar kai, ko kuma kamar wato fuffuke guda biyu na tsuntsu za su zo suna shaida ga mai karanta su ranar alkiyama. Kuma ya sifanta ita wannan sura sallallahu alaihi wasallam da yace ita da suratul Baqara da cewa fa innahuma az-zahrawan, sunaye wato surori ne guda biyu masu haske masu kalli, saboda abinda suka kowa wato daga cikin saboda abinda suka kunsa na ayoyin Allah, suraye ne surori ne masu haske kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace. Amma hadisin da yazo cewar wanda ya karanta ta ranar Juma'a za ta zama to masa haske yake fadaitarwa da karatunta a ranar Juma'a, hadisi wanda bai inganta ba, bal waɗansu malamai ma sun ce hadisi ne na ƙarya, hadisi ne mawdu. Kuma Allah maza har yau daga cikin hadisin da yazo akan falalarta shine hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa ismullahil a'zam, sunan Allah wanda yake kowanne girma wanda Allah yake amsa addu'a da shi, yana cikin suratul Baqara da suratul Ali Imran da suratul Taha. Daga cikin waɗansu malamai wanda yake an dangana daga waɗansu daga cikin magabata, an ce a cikin suratul Ali Imran sunan Allah ɗin al'adun yana cikin farkon surar ne, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ta'ala ya ce Alif Lam, wannan sura ayoyin farko ɗinta kamar yadda waɗansu malaman tafsiri suka ambata, kuma ya zo a cikin littafin sira na wato rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, farkon sura ya sauka ne ayoyin farko har zuwa ga ƙarshen kisar Annabi Isa da kira ga ahlul kitabi kan su imani, ta sauka ne yayin da wato mutanen Najran suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mutanen Najran larabawa ne na Banu Taghlib waɗanda suke kirista ne, nasara ne. To sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi kwanaki suka yi jayayya da shi akan sha'anin Annabi Isa don su tabbatar da nasu aqidun, kuma su ƙaryata annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sakon Al-Qur'ani, wanda har a ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi su zo su mubahala si tsiye, Allah ya tsine mai ƙarya, suka ƙi yin wannan. Idan aka sura ta zo da bayani akan kisar Annabi Isa, sauran surar kuma an saukar da ita ne a aya ta biyu a shekara ta biyu bayan hijira bayan yakin badr ko kuma a bayan yakin uhud bayan yakin uhud saboda abinda aka ambata na kissar abubuwan da suka faru ga musulmi a lokacin yakin uhud shi yasa ne ma malamai suke kafa hujja da cewa ayar farko da ta zo ta haramcin riba a cikin wannan sura ne kuma wannan ya faru ne a lokacin bayan yakin uhud shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce alif lam mim Allah ne ya san ma'anar waɗannan harufa kamar yadda ya gabata a farkon tafsirin suratul baqara cewa waɗannan ma'anar waɗannan harufa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana su ba sahabbai kuma ba su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma waɗansu sun yi ijtihadi cikin sahabbai kamar yadda daga Abdullahi dan Abbas wajen bayyana ma'anar su sai dai waɗannan harufa Allah yana kawo su ne domin ya nuna gagarabadan alqur'ani cewa alqur'ani yafi karfin mutum yafi karfin aljan alqur'ani saukarwa ne daga Allah zancen Allah ne yafi karfin wani ya hada shi idan wani yana da awaji ya hada alqur'ani to ga irin su alif lam mim nan harufa ne shi alqur'anin daga harufan larabci akai qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwaj qur'ani ne ba larabi babu karkata a cikin sa kai ma har hada naka ka kawo shi akwai waɗansu suna nan yanzu a zamani wani ma ya kawo min takarda wai al-Furqan sun yi al-Qur'anin su na wannan zamani sun ce al-Furqan da rakatan larabci ma ba yin shi'a ba ne yan amerikawa ne waɗansu sun samu waɗansu kiristocin larabawa ne suke musu cewa so suke yi su canza musulmi addinin musulunci ya kamata ya yadda a canza shi kamar yadda addinin kirista ya yadda a canza daga ciki kuma shine a canza wa musulmi alqur'ani a sa musu wannan kishin da suke ma addinin su da aqidar wala wal bara soyayya ga mu'minai da kiyayya da kafirai ai musu magani domin kiyayya ta tashi to ko musulmi suna buƙatar abin da zai yantar da zai tsarkake zuciyar su daga wannan cutar saboda haka abinda suka kawo yana nan alqur'an sura 83 ce suka kawo akwai wani yaro ya kawo mu waɗansu 'yan fejina ban samu na karanta ba dai amma na dama na taɓa ganin bayani a kai cewa har a kuwait ma an zo ana sai da turanci aka raba shi aka buga shi sai aka fassara shi zuwa larabci to inda mutane za su yi alƙur'ani sai su iya yi inda daga irin su alif lam mim ne daga haruful hija aka tattara shi to shi yasa yawanci idan Allah ya kawo batun alif lam mim da waɗannan huruf to ana tabbatar da gaskiyar alqur'ani cewa wahayi ne daga Allah ya fi karfin mutum Allah ya ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah shine wanda babu abin bautawa da gaskiya in ba shi ba wato Allah ya tabbata ya bude sura da tabbatar da tauhidin sa babu abin bautawa da gaskiya in ba shi ba al-hayyul qayyum shine rayayye mai isa matuƙa wajen tsayar da rayuwar kowa da tsayar da komai ne kuma isa matuƙa wajen tsayar da kanka a cikin kiran sunan Allah a cikin ambaton waɗannan sunaye guda biyu na Allah al-hayyu al-qayyum akwai rabbi da mushrikai domin waɗanda suke bauta ma cewa shi Allah da musulmi suke bauta ma ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rayayyen ubangiji ne su ko gumakansu amwatun ghayru ahya matattu ne ba rayayyu ba wa ma yasuruna ayyana yub'athun ba san ma ran da za a tashe su kuma za a tashe su amma ba san ran da za a tashe su to wannan ya zama to abin bauta shi ko Allah shine rayayye wanda rayuwar wanda shine yake rayar da komai wanda kamar yadda muka ce sifar alhayy ta tara dukkan sifofin zati na Allah tabaraka wa ta'ala dukkan sifatul zatiyya na wato sifofin Allah na zatinsa ji da gani da rayuwa da magana da ilimi da kudura da iko duk waɗannan sifofi babu wanda zai samu waɗannan sifofi in ba wanda yake rayayye ba alqayyum Allah shine ne ya samu ta wajen tsayar da komai a cikin wannan ambaton wannan suna akwai rabbi da kirista da suke cewa annabi Isa Allah annabi Isa ba alqayyum bane dan su kan sun dauka cewa ya riga ya mutu amma zai dawo bayan ya mutu yayin da ya mutu wa yake tsaye da sauran halitta tunda al-qayyum shine wanda yake baya buya wanda yake ba zai taba zamantuwa mutu ba zai taba mutuwa bal ba ma ba zai taba mutuwa ba ba zai taba yin gangadi ba ballanta rayi bace domin shine yake tsaye da komai in bai tsaye da kun babu shi babu komai to da annabi Isa ya zamanto ya mutu da annabi Isa ya zamanto ya mutu ya kuna sara duniyar ta gushe sama da ƙasa sun gushe ba su gushe ba bayan ku inda shine Allah wanda yake rike da su da sun gushe domin Allah madaukakin sarki shine yake rike su ya hana su gushewa to in babu Allah ya kamata a ce su kuma babu su to tunda ku babu tunda ku ba su gushe ba dan haka Allah zai gushe tunda ku Allah shi ku annabi Isa tunda ya gushe ya nuna kanta shi da Allah saboda haka a cikin ambaton waɗannan sifofi na Allah akwai tabbata akwai raddi ga waɗannan tsaifa na batattu mushrikai da kuma masu bautar annabi Isa Allah shine al-qayyum shine al-hayyu al-qayyum nazzala alayka al-kitaba bil-haqq ya saukar da littafi a gare ka da gaskiya wato tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-littafi anan wajen shine al-qur'ani Allah ya saukar da al-qur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaskiya al-qur'ani ba abin da ke cikin sa illa gaskiya saukar da al-qur'anin da gaskiya ne ba wani ne ya saukar masa ba ba Allah ba ba boka bane ba aljani bane ba wani ne wanda yake bayyana a gare shi wanda bai san kowaye ba ya rinka ga masa waɗannan abubuwa duk wanda bai san abin da ake ba a'a ya sani yayin da ake masa wahayi cewa wannan sako ne daga Allah ba kawai mafarki ya tashi yana gani bai san wanda yake gaya masa ba a'a ya sani a cikin zuciyarsa cewa tabbas wannan daga Allah ne to a cikin wannan akwai tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da cewa alqur'ani wahayi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala musaddiqan lima bayna yadayhi shi alqur'anin nan mai gaskata abin da yake gabaninsa abin da ya wuce gabansa abin da ya wuce gabansa na wahayin Allah na littafin Allah da ya saukar alqur'ani na gaskata shi ma'ana alqur'ani shine mai mata shaida abin da ya tabbatar cewa fadan Allah ne sai mu tabbatar da shi abinda kuma alqur'ani yace ba daga Allah yake ba ko da yana cewa nan kai to ba daga Allah tabaraka wa ta'ala yake ba shi alqur'ani wannan shine sirrin ba inda Allah ta'ala yake cewa wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa muhaiminan alayhi mun saukar da littafi gare ka mai gaskata abinda yake ya gabace shi na littafi na littafin Allah kuma mai yin shaida akan sa mai mamaye shi ya shaida a kansa abin da ya tabbatar da shi shine tabbatacce abin da ya raddasa shine wanda yake ba daidai ba shi yasa kaga nasara hazzuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su da hujja da za su gamsar da yahudawa cewa annabi Isa bawan Allah ne kuma haihuwarsa da aka yi aya ce daga Allah asali da alqur'ani ne ya bayyana cewa ga yadda hadisa annabi Isa take amma ai a wajen bayu a wajen yahudawa duk abubuwan da kis da nasara suke fada da suke da'awa na cikin anajin din su a wajen su duk kare banza shi annabi Isa ba su dauke shi cewa bawan Allah ba su dauke haihuwarsa aya ba ba su dauki rayuwarsa aya ba alqur'ani shi zai tabbatar da saboda haka alqur'ani yana gaskata abinda ke cikin abinda Allah ya saukar ma sauran annabawa wa anzala at-taurata wal injil kuma Allah shine ya saukar da at-taura shine ya saukar da injil a cikin wannan akwai janyo hankalin akwai janyo hankalin kirista musamman su waɗannan wafdin najran nasaran najran da suke kan cewa Allah ne ya saukar da at-taura ga annabi Musa wanda at-taura ma'anarta shari'a wanda asali su ne allukan da Allah ya rubuta dokoki alƙawarruka guda goma ga annabi Isa ya ba mu annabi Musa ga annabi Musa ya ba shi yaje da su ya zuwa ga mutanansa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'idatan wa tafsilan li kulli shay'in fakhudha bi quwwa Allah ya ce muka rubuta masa a cikin waɗannan alluna daga dukkan wani abu na wa'azi da kuma rarrabewa na hukuncin komai da komai to shine at-taura asalin ma'anar ta kenan daga nan ne aka larabawa da suka dauke ta kamar da ita at-taura amma kalma ce ta ibriya ba kalma ce ta larabci ba duk da yake wadansu malaman larabci sun ce ma'anarta daga tauriya ne har suke suka yi mata ishtiqaqi suka ce asalin at-taura at-tauriya to sai ya zamanto kan cewa aka samu harfin illa shine ya zamanto maktuh kuma abin da yake gabanin sa shi ma ya zamanto fataha sai aka mai da shi alif in aka mai da shi harful illa sai ta koma at-taura in kamar inda suke cewa abin nan kamar inda suke cewa al-fitya wal-fata to at-tauriya at-taura amma wannan duki shi kake da fashi ne ma asalin ma'anar at-taura kalma ce kalma ce ba ta larabci ba shi yasa ma hatta a turanci yake ce mata taura saboda ba daga larabci turawa suka dauki sunan at-taura ba daga asalin yaren hebrew din ne a wato yaren annabi yaren da aka yaren annabi musa wanda yake shine yaren annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shine kafin da aka saukar ga annabi musa wa anzala at-taurata wal injil kuma shine allah shine ya saukar da al-injil shine allah littafin da allah ya saukar ga annabi musa ita ma wannan kalma ce wacce take ba kalmar larabci ba kalma ce ta siryaniya tana nufin wato al-asl shine tana nufin asalin littafin da aka saukar ga annabi Isa wato da at-taura da injila kalma abubuwa ne wanda yake sananne a wajen wanda wahayi ya sauko a gare su da larabawa da da yahudawa da nasara duk sun san abin da ake nufi da waɗannan littattafai to waɗannan an san cewa waɗannan littattafai su ne littattafan al'umomi na al'umomi guda biyu waɗanda suke sanannu shahararru an taqulu innama unzila kitabu ala ta'ifatayn min qablina kada ku ce an saukar da littafi kawai ga jama'a guda biyu ne wanda suka gabace mu su waye jama'a guda biyu wanda suka gabace mu yahudi da kuma nasara sanannu ne to littafin su wanda yake ku larabawa ku sani haka zalika kuma nasara wanda kuka zo yanzu kun san su to ba wani ne ya saukar da su ba Allah shine ya saukar Allah da ya saukar da su shine ya saukar da alqur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzala at-taurata wal injila min qabl ya saukar da at-taura da injila tun gabanin zuwan alqur'ani hudan linnas shi wannan alqur'ani shiriya ne ga mutane wannan hali ne yake komawa zuwa ga nazala alayka kitabul haq shi alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi shiriya ne ga mutane ko kuma hudan linnas da shi alqur'ani da Allah ya saukar da at-taura da injila shiriya ne ga mutane kowanne a zamanin sa at-taura shiriya ne ga mutanen zamanin sa injila shiriya ne ga mutanen zamanin sa Al-Qur'ani shiriya ne ga mutanen zamanin Al-Qur'ani wanda yake shine tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah ya nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kenan a cikin wannan akwai bayyana ni'imar Allah da mutane yayin da ya saukar musu da littafi da zai shiryar da su Allah bai bar mutane haka ba bai bar mutane su tunanin yadda za su bauta masa ba ko su tunanin yadda za su yi rayuwarsu yadda za su tsara rayuwarsu a'a sai da Allah ya turo musu manzanni ya saukar musu da littafai wannan shine cikin ni'imar Allah ya nuna musu abinda za su yi Allah ya so su da abinda za su bari Allah ya so su da abinda in sun aikata Allah ba zai so su ba da yadda za su tsara rayuwarsu da yadda za su dokoki na yadda za su tsara rayuwarsu a nan duniya ya zama to sun yi rayuwa ta karinci wannan ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki don haka wahayi shine kadai hanyar da za ka san Allah ba za ka san Allah ta hanyar tatsuniya ba ba za ka san Allah ta hanyar gargajiya ba za ka san Allah ta hanyar ilimin bincike ba za ka shiga laboratory ka gano Allah da sifofinsa ba lissafi ba zai sa ka gane Allah ba ka sanya munzari ka rinka kallon sararin samaniya ba zai sa ka san Allah da sifofinsa ba da abinda Allah yake so da abinda Allah baya so ba ta inda za ka san wannan sai ta hanyar abinda ya sauka Allah ya saukar ya zama tun shirya ga mutane shine wahayi wanda daga cikin jinsin wahayin shine wanda aka ambata at-taura da injila da alqur'ani sannan Allah ya ce wa anzala al-furqan kuma Allah ya saukar da al-furqan shine wato wahayi ne rarrabewa shine ɗaya daga cikin sunayen al-qur'ani ne al-furqan wato abinda yake rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya masdari ne na farraqa ko faraqa ya bambance ya tantance ya rarrabe domin al-qur'ani yana rarrabe gaskiya da ƙarya yana tantance gaskiya daga ƙarya yana rarrabe gaskiya yana rarrabe shari'a daga bata alkhairi daga sharri amfani daga cuta qur'ani wannan ɗaya daga cikin sifofin alqur'ani ne Allah ya ce tabarakallazi nazzala alqur'ana ala abdihi liyakuna lilalamin nadira albarkar wannan mahalicin wannan ubangiji da ya saukar da alqur'ani shine mai suna alqur'ani ga bawansa albarkar ta yayi sai ya kira alqur'ani anan wajen alqur'an to nan kuma yace wa anzala alqur'an Allah shine ya saukar da alqur'an
inna alladhina kafaru bi ayati llahi lahum adhabun shadid, wa'anda suka kafirta da ayoyin Allah to azaba mai tsanani ta tabbata a gare su. Wato wa'anda suka kafirta da ayoyin Allah suka kiyarda da cewa Allah ya saukar da wahayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda daga cikin su akwai wadannan kristiyan su suke jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda mutane ne wadanda suke larabawa kuma usulun su usulin larabci ne, bal su ne ma asalin al-arabul ariba, larabawa na asali din larabawan Yaman, domin Najran tana daga cikin Yaman, sabanin larabawan Quraysh wanda larabcin su daga baya ne suka zo suka koya daga wajen larabawan da suka zo larabawan Himyar, larabawan da suka zo daga kasar Yaman al-Qahtaniyun, waɗannan su larabcin su su ne larabawan na asali, to su larabawa ne na asali. Ɗaya daga cikin hikimar da malamai suka ambata Allah ya buɗe surar da Alif Lam Mim kenan, domin ya nuna musu cewa kuna cewar wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, waɗansu ne suka je suka wani ne yake gaya masa, wani ne ya nuna mata, to ai ku larabawa ne kuma kuna da ilimi, kuna da ilimin littafi, kuna da ilimin linjila, har kun fassara ta zuwa yarenku zuwa larabci, to kuma ku kawo littafi na wahayi irin wannan kamar sa. Shi yasa aka buɗe da Alif Lam, to shi yasa Allah madaukakin sarki kuma ya musu narkon azaba, ce innal ladina kafaru bi ayati llah, wanda suke kafirta da ayoyin Allah to lahum adhabun shadid, azaba mai radadi ta tabbata a gare su. Wato wanda zai ga gaskiya ya tabbatar da kan cewa wannan aya ce daga Allah, wannan wane mutum, sannan kuma ya kafirce su, ba abin da cancance shi sai azaba mai tsanani. Duk wanda yake sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zai ga wannan aya, yana gani zai san cewa wannan ba wane mutum, wannan gaskiya ne daga wannan safan Allah ne. Daga cikin kirista wanda suka ga wannan akwai Hirakal sarkin Rumawa, yayin da su Abu Sufyan suka je wajensa, kamar da Bukhari ya bayyana mana hadisin daga hadisin Abdullahi dan Abbas daga Abu Sufyan, yayin da su Abu Sufyan suka je wajensa, bokayen ka sun gaya masa cewa waɗanda za su ɓace mulkinsa, wanda za su rusa mulkinsa mutane ne da suke yin kuciya, saboda haka a tambaya aka ce a cikin waɗannan al'umma mutanen zamanin nan suwaye suke kaciya, aka ce banda Yahudawa sai Larabawa, Yahudawa ka suna ƙarƙashin ka ba su da daula, Larabawa kuwa sai yaki suke da juna suna cikin jahiliya. To da yaji an ce Larabawa sun zo daga Makka, sai yake aka kira masa su ya tambaye su wane ne ya fi kusancin zumunta tsakaninku da wannan wanda ya bayyana, wato da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan yake shi ne, domin daga cikin Banu Umayya suke, Banu Abdul Shams ne, shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Banu Abdul Manaf ne, dukkaninsu ƴaƴan Hashim, dukkaninsu ƴaƴan Qusay ne. Saboda haka yace to ka zo, ƴan uwansa kuma su kusa da shi, in yayi min ƙarya ku kare ta shi. Abu Sufyan yace da ba dan kar a ce yau a record na taɓa yin ƙarya ba da na yi ƙarya, tunda a lokacin suna gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma saboda kai ya zama to aibi a aibata shi a aibata zuriyarsa cewa kakansu ya yi ƙarya, kaga ƴan jahiliya ma kenan sun san nunin ƙarya. Shi ne ya so mai masa tambayoyi a kan sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan ya ce daga ƙarshe ce idan abin da kuke faɗa gaskiya ne, to inda nake zaune ɗin nan sai ya mallaki shi, domin shi ne annabin ƙarshen zamani, shine annabin ƙarshen zamani. Saboda haka ya shawara da mutanensa, ya nuna musu cewa su musulunta, da ya ga sun juya masa gaba ki ɗaya, sai ce a dama na jaraba ku ne in ga yaya dagewa ku take akan addini, da ya ga cewa zai rasa mulkinsa sai ya ce a ai dama ba ku daga gaske nake ki musulunta ba, to yake in jaraba ne ya dagewa ku take akan addini, to na ga cewa lallai kuna nan akan addini, saboda haka ni ma ina nan tare da ku. Saboda duk wanda ya shi yasa kaga, shi yasa Allah madaukakin sarki ya mai irin waɗannan narkon azaba, kuma waɗannan kirista ne da suke jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun ga gaskiya ɓalo-ɓalo, shi yasa ma har ta kai aka manzon Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi kishi, to shi yasa Allah yake cewa to innal ladina kafaru bi ayati llahi lahum adhabun shadid, masu kafirce ma ayoyin Allah azaba mai tsanani ta tabbata a gare su, ita ce azabar wutar jahannama wadda ba za su iya jure mata ba. Wallahu azizun dhu intiqam, Allah mabwayi ne, ba mai galaba akan Allah, saboda haka azabar Allah ba wanda ya ce ba wanda ya isa ya ije ba wanda ya isa ya dauki nauyin ta ba wanda ya ce ya kawar da ita zuntiqam kuma Allah ma'abucin intiqam ne ma'abucin azaba Allah ya iya azaba in ya tashi azabtar da mutane goni ne wajen azabar sa ko mai tsanani ne wajen azabar sa ba wanda yake ba wanda zai iya jure ma azabar sa a cikin wannan akwai narko akwai bantsoro da ambaton wannan sufofi na Allah madaukakin sarki domin a tsoratar da zuciya a tsoratar da fitran mutum fitran mutum domin Allah ya gina fitran mutum akan jin tsoron mahaliccinsa akan san mahaliccinsa to alqur'ani wani lokaci ya muhataba da hankalinka wani lokaci ya muhataba da shu'urinka zuciyarka emotion ɗinka wani lokaci ya wani lokaci ya zance da fitranka asalin halittarka to daga cikin abubuwan da Allah yake bayyanawa na girman sifarsa ana muhataba fitrani domin wanda yake da fitra salima da sauran gurgubin asalin halittarsa ya zamanto wannan ya zamanto mabudi shi da imani cikin zuciyarsa
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الله باب أبن ديك أويوا أجريش أتكين كسا ولا أتكين سماء وتوانا صفة تيجي إلمن الله إلمن الله يارا تيجي كون باب أبن ديك أويوا أجريش أتكين وانا أفي إشارة gace war Allah madaukakin sarki abin da ya buya da sauran mutane na shanin annabi Isa shi da buya a gare shi kuma shi yasa zai kissa kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma dalili yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan dalili ne akan cewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa daga Allah ne wanda ba abin da yake buya gare shi bayan wannan magana ta annabi Isa ta buya ga dukkan duniya nasara sun kasa sanya mutane su imani da cewa annabi Isa an haife shi da irin wannan aya babu uba aka haife shi sun kasa sa mutane su imani wannan ilimin ya buye ga mutane kuma sun san yadda za su sanar da mutane shi to Allah ko wanda babu abin da ya gare shi ga shi ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ba abin da yake buya a gare shi a kasa ko kuma mutane kun san akwai dewa da abin da yake buya a gare ku dewa da abin da yake buya a gare ku kun sani baka san abin da ke cikin gidan dan uwanka ba baka san abin da ke karkashin kasa ba yau da ake ka san abin ba abin da ke buya a gare ka ka san gaibu da kafi kowa kudi walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce wa mutane da na san gaibu da na yawaita alkhair da na fi kowa saboda kana tafiya sai ka ce a cikin nan wajen akwai abin nan din akwai rijiyar zinari kuma ka bude a gare kaga kenan wa zai abin nan a ce in zan tafi idan zan bi wannan hanyar akwai barayi a nan wajen saboda haka ba zan bi wannan hanyar ba in ka san gaibu lastakthartu min alkhair da na yawaita alkhair wa ma massaniya su wata ta ba ta samu na ba ka san cewa in na tashi yanzu za a maki ni sai kai zaman ka saboda ka san gaibu to amma baka san gaibu ba shi yasa in mutum ɗaya daga cikin alamun mutum bai san gaibu ba shine kan cewa abinda zaka samu iyakance ce ne sannan kuma cuta ce da zaka same ka to Allah shine wanda babu abin da yake buya a gare shi a kasa wala fi sama haka nan ma a sama a kasa ma abubuwa sun buya gare ku ballantana a sama kuma yanzu kowa duk wanda ya san ilimin zamanin nan ya san irin abubuwan da suka buya ga mutane abinda suka gane na jahilcin su a yanzu ya fi da abinda suka gane na jahilcin su mutane yanzu sun fi kowa sanin jahilcin su sun fi mutanen da wanda da ba a binciken ilimi ba domin binciken ilimi ya daɗa ƙara bayyana jahilcin mutane wanda wajibi ya zamanto ya sa mutane sun ƙara ganin girman Allah saboda yanzu ƙwayar zarra ɗin nan yanzu kwanan nan jiya a shekaran jiya nan ake bikin a wata na'ura da aka yi wadda za ta saki wata irin za ta saki waɗansu irin a ƙwayoyi wanda ba su kai ƙwayar zarra ba su yi tafiyar mil 27 kafin su je su daki wata ƙwayar zarra wadda wannan bai ragargaza ta a gano abubuwan da ke cancancan cikin ƙwayan zarra yaya Allah yaya shike yaya dabi'a su take wanda har yanzu ba a sani ba shekarun jiya ake jikin an halittu wannan na'urar wanda ana ganin duk da abin da aka sani yanzu idan aka zo aka yi waɗansu jarabawa akan wannan duk abin da aka sani da bidiyon shi saboda wannan na'urar da aka samu da ku ana tsammanin an ci gaba an san abin da da mutane da suka wuce shekara 100 ba su sani ba irin masu ilimin science ina su irin su Niels Bohr da wane ne abubuwan da duk suka yi da su Newton duk ba su ga ba su daidai ba yanzu ga shi wadansu sun zo an yi wani sabo to yanzu an zo an yi wata na'ura shekaran jiya aka yi ta a kasar tur a ina jin a kasar Norway ne aka yi ta
a ba a South Korea ba
a France ne yawa France suka yi yawa eh France suka yi a shi kuna bin labaran kun gani ina karantawa abin da na gani ke niki ta ka gani Allah ta'ala ya ce sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq zamu nuna musu ayoyinmu a sassa da kuma a cikin kawukan san sai ya bayyana gare su cewa gaskiya ne alqur'ani abin abubuwa suna zuwa wanda za su bayyana kan cewa Allah a sha'anin Allah gaskiya ne amma kuma mutane su da kutsa suke cikin rashin wato cikin inkari Allah madaukakin sarki shine mai wannan sifa ta kamalul ilmi ta wato kamalul ilmi ilimin sa ba abin da yake buya gare shi duk abin da zaka suranta ba ya buya ga Allah ta'ala yana daga cikin ilimin sa shine ya ambata mana anan wajen menuni akan kudrar sa kamala a cikin malalla yace huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha Allah shine wanda yake suranta ku a cikin mahaifan iyayenku mata kayfa yasha ya suranta ku yadda yake La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Baba mun bautawa da gaskiya in ba shi ba al-aziz mai iko wanda ba a rinjaye a kansa al-hakim gwani a cikin abin da yake. Allah madaukakin sarki shi yake suranta ku a cikin mahaifa. Kowa ya san cewa ba shi ya suranta kansa ba, ba shi ya suranta kansa ba, ba shi ya suranta kansa ba. Ko ba haka ba? Kowa ya san wannan. Domin inda kai ka suranta kanka, da sai ka ce wata ranka kalli kanka a cikin mudubi, kaga inda idan ka kai suke. Sai kace ina ma ai ya kamata a ce idona ya dan fa haka ne to kaga baka da iko lokacin da ka ba mu aka ba mu kanka wannan ko kuma an yi ka abin nan an yi ka dan China mai fuska kamar abin nan bayan takalmi kace kai ba haka ke san fuskar ka ba kana so kai fuska ka samu fuska irin ta fulani ko kuma irin ta abin nan a ta Larabawa to baka da iko kan wannan wa yake suranta ku a cikin mahaifa yadda yaso Allah ne da suranta ku a cikin kyau da rashin kyau da abin nan mace ko namiji da arziki da rashin arziki da dan aljanna ko dan wuta duk Allah ne yake wani da suranta ku a cikin mahaifa yadda yaso a cikin wannan akwai ishara da ilimin Allah madauka akwai nuni ga abin da tabbas mutum ya san kanta ba shi da iko ba shi da ilimi akai kuma duk irin ci gaban ilimi da yake ba zai tasiri akan wannan ba domin masu cloning suna cewa sun yi halitta kuma sun san ba su halitta ba sun san abin da suke yi kawai sun sanya shi ne a cikin kafin fish a kyale a cikin wannan dan kokon nasu a ga a kyale kuma ikon Allah zai da zai rike ko ba ta amma ba akwai wani sanadin da za a rinka sawa a cikin an sanya wannan sanadirin zai sanya abin nan jin kaza ya zama to shine zai fito shine zai bayyana ya hana wani jin kaza kuma wannan jin din a canza shi a ce me yakon kai haka kada kai haka kai wannan abin ba abin da zaka sai dai ka tsaya ka saurara ma ikon Allah madaukakin sarki din shi yasa Allah madaukakin sarki da ya bayyana wannan sifa ta sa wanda a ciki akwai gwanintar Allah sai ya tabbatar da uluhiyya sai ce babu abin bautawa da gaskiya ce shi ma'ana waye zai iya wannan in ba shi ba wanda ku baya ba wanda zai iya wannan in ba shi ba waye cancanta abota mu in ba shi ba Al-Aziz Allah shine mabuwayi ba a rinjaye a kansa ba a rinjaye a kansa shi yasa da ya tsara tsarin nasu dole ake tafiya akan tsarin ko yau an ce za a cin tsarin halitta ba tsarin Allah za a zo ba maimakon a rinka suranta halitta yadda Allah ya suranta a ce za a canza yadda Allah yake suranta halitta a ce maimakon yadda ake yadda fuskar dan adam suke kuna gani dai kun san cewa shedan yana nan yana yi din shedan yana nuna mutum ya irin wannan irin masu filafilai din nan wanda za ka ga an yi a wani irin dodo ko a wani irin robot ko a wata irin halitta ta daban duk haka suke so suna da ranar kanta za su yi to su yi mana kamar yadda suke da shi a cikin khayal din nasu saboda ba su da wannan sifar ta al-aziz ta illa Allah shine al-aziz shine mai yin abin da yaso ko ba wanda zai hana shi ba wanda zai rinjaye a kansa alhakim kuma gwani yayin da ya tasa akwai gwaninta su ku abinda suke yi fa Allah akwai gwaninta a cikin abin da ya halicci mutum ya masa tsari kowanne iri ya masa kwakwalwa ya masa zuciya ya masa tsarin gudanar jini tsarin numfashi tsarin tauna abinci tsarin fitar da abinci da barna daga jiki tsarin ji a cikin jiki tsarin yadda za a rinka hayayyafa duk gashin ne kowanne daga cikin su a yanzu juz'iyyar sama ake karatunta har ka gama ba za ka karanta ba domin wanda alal misali likitan da yake dauki tsarin gudanar jini tsarin jini yadda jini yake tafiya a cikin jiki karatun sa gabaki daya akan jini zai yi akan jini din ma sai ya nemi wani abu in ka je in ya kara zurfi sai a nemi wanda a cikin jini din wani abu daban zai dauka a cikin sha'anin ilimin jini din yayi duk wannan nuni ne akan gwanintar Allah madaukakin sarki domin din Allah ne wanda ake ta karantawa ake gani amma mafiya yawan mutane ba sa ganin ayoyin Allah madaukakin sarki na'am
wallabi anzala alaykal kitaba minhu ayatun محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد
الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة الله وندا أكا أنبتي وأن نسبه في ناسا لكمال العلم لكمال القدرة لكمال العزة لكمال الحكمة شيء الله إن شيء هو شيء الذي أنزل عليك الكتاب شيني وندي سوكدا القرآن أجريكا منه آيات محكمات أتكين القرآن إنا أخي آيوي وأن دفكي ما سو مبين يرد واتو ما سو بينا نرمع أنا ودى با وندي تي بيفهم شعبن دا وانا آيات تفين ديبا وأخر متشابهات وأن سو آيوي كما هن أم الكتاب وأن آيوي وأن دفكي سوني ما أنا سو بينا babu wani rikici a cikin ma'anarsu sune asalin littafi duk littafin yana komawa zuwa gare shi shi yasa ne ma aka sifanta littafin da kai cewa uhkimat ayatu an inganta an kyautata ayoyin sa wato dukkan ayoyin alqur'ani kyautatattu ne bayyananu wa ukharu mutashabihat akwai wadansu ayoyin wanda ma'anarsu ba bayyananna bace wanda take ma'anarsu me iya rikitarwa ce da wadansu mutane Allah yace fa amman ladina fi qulubihim zaygun wadanda akwai karkata akwai shakka a cikin zukatansu fayattabi'una ma tashabaha min sai su rinka bibiyar abinda ma'anarsa bata bayyana ba abinda ma'anarsa za ta iya rikitar da mai iya rikitarwa ce ibtigha' alfitna suna masu neman fitina shine masu neman kafirce ma Allah da ƙaryata sakon Allah وابتغاء تاويل سنما سميما سنن حقيقة نمع نسا وما يعلم تأويله إلا الله با وندي سن تاويل سبا وندي سن حقيقة نمع نرسا أمبا الله با والراسخون في العلم ما ستبتا أجسي إلميك ويقولون آمنا به سنة ومومن إيمان دا القرآن كل من عند ربنا dukkan abin da ke cikin alqur'ani sawa'un wanda ma'anarsa take bayyananna da wanda ma'anarsa take ba bayyananna ba duk daga wajen ubangijin mu suke wama yadhakkaru illa ulul albab amma babu mai wa'atuwa ya gane wannan mai tunani ya amfani da basirarsa illa ulul albab sai ma abuta hankula masu haske wannan Allah madaukakin sarki ya bayyana sifar alqur'ani wanda a ciki shi ma akwai raddi ga nasara akwai kuma koyarwa ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar su fada ramin ga nasara suka fada domin dai daga cikin abin da nasara suka gane shine sun dauki mutashabih basu mayar da shi zuwa ga al-muhkam ba abinda bambanci tsakanin wato a cikin Allah yace a cikin alqur'anin sa akwai ayoyi wanda suke al-muhkam al-muhkam shine wanda yake kyautatacce asalin al-ihkam daga al-man'un kamar yanda mawaki Larabawa yake cewa wanda malaman usul suke kawo wannan baitin abani abani hanifa ta ahkimu sufaha'akum inni akhafu alaykum an aghdiba ya ku banu hanifa ku hana wato wawayenku daga yi min wauta da ina jin tsoron kalle ku shi kaga sai yace ahkimu sufaha'akum ay imna'u sufaha'akum ku hana su haukan ku hana su wauta to asalin al-ihkam hani wato kamar waɗannan ayoyin suna hana mutum suna hana mutum wato yin tambili ya saba wato al-Qur'ani akwai ayoyi waɗanda suke ma'anar su bayyananna ce wanda aiki da su zai hana ka bata bayyanannan ma'ana kamar aqimus salat ku tsaye da sallah fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah inna sa'ata la'atiyati la rayba fiha sa'ar al-qiyama me zuwa ce babu kokonto a cikin ta duk wannan ayoyi ne makkama babu wani rikici a cikin wannan sune ummul kitab sune asalin littafi kusan shine asalin al-qur'ani ma'ana kusan dukkan al-qur'ani bayyananne ne a haka amma duk da haka akwai wadansu ayoyi wadanda suke mutashabihat wadanda suke ma'anar su ba bayyananna ba ce takan buya ma'anar takan buya ba kowa ne yake gane ma'anar ba to kirista a cikin injila sai suka dauki ayoyi waɗanda suke mutashabihat suke aiki da su suka kyale al-muhkama ayoyi da Allah yake bayanin kadaituwarsa da annabi Isa yake bayanin bukatuwarsa zuwa ga Allah bayanan nune a cikin injila amma sai suka dauki waɗansu ayoyi da suke nuna da annabi waɗansu maganganu na annabi Isa da yake cewa shi dan Allah ne a cikin bible din da nufin ba kuma shine kadai ya taba kan sifanta kansa da cewa shi dan Allah bane ma'ana shi bawan Allah ne ke bantaccen bawan Allah sai suka ce ai shi da Allah din duk dai suke suka yi aiki da mutashabihat suka kyale al-muhkama kamar ka ji ne Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illahu kuma Allah ya ce qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai kuma ka ji Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra mu muka saukar da ambatu sai ku ce a to ai can Allah ya ce shi kadai ne amma kuma nan gashi Allah yana fadan zamirin jama'a su saboda haka Allah kenan ya fi daya to ka gani maimakon ka mayar da wannan abin da ya kawo maka na rikicin ka mayar da shi zuwa ga asalin kitab abin da yake bayyananne ka san dai duk alqur'ani ba ayoyin da suke da yawa irin ayoyin tauhid ba ayoyin da suke da yawa irin ayoyin da suke bayyana kadaituwar Allah amma sai dan kaga wannan kalmar guda ɗaya wanda yake ba gane ma cikakken ma'anar ta ba maimakon ka mai da yace zuwa ga tauhidin kace a'a to ai wannan ma'anar ta wato Allah yana nuna isani sai kace a'a wannan dalili ne akan kimiti dalili ne akan cewa ai Allah ba uku din ne kuma yanda kike tsara shi fara saboda haka alqur'ani ma ya tabbatar da trinity to wannan sune irin waɗannan al-mutashabihat to Allah madaukakin sarki ya ce a cikin nan ya raddi ga nasara cewa kuma ku rinka al-muhkamat sune ummul kitab a wajen ku zamanto ar-rasikhuna fil ilm to Allah ya ce yayin da mutane suna tasuwa dangane da waɗannan ayoyi na al-Qur'ani Allah ya bayyana mutane cewa mutane kashi biyu suke fara suke rabuwa akwai waɗanda suke fi qulubihim zayf akwai wanda suke a cikin zukatan su akwai shakka akwai mummunan nufi to fa yattabi'una ma tashabaha sai su ba abin da yake akwai rikici a cikin ma'anarsa ba a bayyana bace duk mai hankali ya san a cikin zuci akwai wani ko cikin ko tsakanin maganar yau da kullun tsakanin mutane tsakanin ƴan siyasa sai kaje an dauki kalma guda ɗaya take da ma'anoni masu yawa idan akwai mugun nufi sai ce a ga jama'a abin da suke faɗa a bayan kuma kai ka san cewa shi da ya faɗa ba abin da yake nufi ba kenan shi ya san ba abin da yake nufi ba kai ma kuma da ka dauki magana ta ce ba ta mugun nufi ka san ba abin da yake nufi ba kenan amma saboda kana da mugun nufi sai kai amfani da wannan maganar taka domin wata manufa taka to akwai mutane masu mugun nufi ga Allah akwai mutane masu wannan mugun nufi ga Allah kisa Allah yake cewa walau sadaqullaha lakana khairan lahu da sun yi ma Allah da sun gaskata Allah da ya zama to musu alkai kisa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta Allah ma ani maka nasiha domin akwai mutane masu mugun nufi ga Allah ba su ma Allah nasiha to akwai waɗannan mutane masu mugun nufi ga Allah to su baka da maganin su su koda an karanta musu alqur'anin ba za su shirya ba su in suka bi alqur'ani suka dauki alqur'ani ba za su karanta alqur'ani don su shirya ba suna daukan alqur'ani ne dan su gano cewa akwai tufka da warwara a cikin alqur'ani kuma tufka da warwara za su gani to shine Allah ya ce su fayattabi'una ma tashabaha min sai su rinka bibiyan abin da ma'anar ba ta bayyana ba ibtigha alfitna suna neman fitina shine suna neman kafirci ba neman ƙara imani ba su kafirta su kafirtar wabtigha atawili suna neman suna da awar cewa ai su bincike suke suna neman sanin ma'anarsa at-ta'wil ma'anarsa abubuwa guda uku ma'ana ta farko na ta'wil haqiqatu shay kamar yadda annabi yusuf yace qala ya abati hadha ta'wil ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan ya babana ga fassarar mafarki na ga haqiqanin abinda na gani a mafarki me ya gani yayin da aka yi masa sujada da me ya gani a cikin mafarki da rana da wata da turari sune masa sujada ko sai gashi ga ubansa da uwarsa da ƴaƴansa da ƴan uwansa sune masa sujada sai ce hadha ta'wilu ru'yaya wannan shine haƙiƙanin abin da na gani ai ma'ana fassara mafarki ai haƙiƙanin sa shine wanda Allah ta'ala yake cewa yawma ya'ti ta'wil hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq Allah yace suna jiran su ga haƙiƙanin abin da Allah yake cewa zai zo na alqur'ani ya zo musu ne to randa wannan abin zai zo wanda suka ba alqur'ani za su rinka cewa ai wannan ya qul ladina rasuluhu min qablu qad ja'a rusulu rabbina bil haqq haƙiƙa manzannin ubangiji mu sun zo da gaskiya wato yayin da za su girana alqiyama kiri su ganta sai su ai wannan shine abin da ake gaya mana to wannan shine ma'anar farko na tawili wato haqiqatu shirk to wannan ma'ana masu suna neman su san haƙiƙanin waɗannan ayoyin Allah ya ce abin nan Allah ya ce ranar alƙiyama abu kaza zai faru to ai ba mu gani ba ina abu suna neman su gani haƙiƙanin haka ne ko ba haka ba ne saboda ba su gaskata da Allah ba ma'ana ta biyu na tawili shine fassara at-tafsir wal bayan wal kashf bayyana abu bayyana ma'anarsa shine wanda Allah yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma annabi sayyidina abdullahi dan abbas allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil Allah ka bashi fahimtar addini ka bashi fasalin at-ta'wil shine wato fassara al-qur'ani shine wanda kuma wannan wa qala alladhi najaa minhuma wa dhakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilu ni zan zo muku da fassarar wannan mafarkin yusufu ayyuha as-siddiq abtina fi saqi baqara nabbi'na bi ta'wilihi kamar yadda kuma waɗanda suka shiga kurkuku tare da shi nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsini gaya mana fassarar wannan mafarki din to wannan ai ma'ana tafsirin sa bayanin sa wanda yake shine annabi abdullahi Allah ya ma'annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma abdullahi dan abbas addu'a da sabiki da mun shi ilimin bayanin alqur'ani to fassara alqur'ani shine ma'ana ta biyu na biyu na tawili to waɗanda suke da cuta a cikin zuciyarsu suna kokarin su san wannan menene ainihin ma'anar waɗanda suke ayoyi ne wanda ma'anarsu ba a bayyana take ba su kuma ba su da ahliyar sanin wannan. Ma'ana ta biyu ta uku, ma'ana ta uku ta tawili shine a wajen malaman karshe shine ka dauke lafazi daga zahirin ma'anarsa zuwa ga ma'ana wacce ba bayyanan na ba saboda wani dalili, wanda shine ake cewa at-ta'wil, wanda a cikinsa ne akwai kamar ta'wilin sifat wanda yake manhajin waɗansu wanda suka saba ta farkin magabata na kwarai, shine in an kawo sifar Allah sai su ce a'a wannan sifar ba haka take nufi ba, sai su yi mata wata fassara daban saboda suna ganin suna da dalili bayan ko ba su da dalili. Wannan su ne ma'anoni guda uku na ta'wil. To Allah ta'ala ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, ba wanda ya san ta'wilin alqur'ani sai Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ anan malamai suke sabani. In ka karanta wannan surar zaka tsaya a wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, anan zaka tsaya ba wanda ya san tawilin alqur'ani ko kuma tawilin almutashabih illa Allah sai Allah. Sannan kuma ka fara وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ, masu tabbata a cikin ilimi kuwa suna cewa mun yi imani da shi, wanda jumhurun salaf akan wannan su. Ko kuma zaka tsaya ne akan warasikuna fil ilm, kace wala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilm, sannan kace yaquluna amanna bi, sai zaman to hali na wannan, wato ba wanda ya san ta'wilin sa sai Allah da masu tabbata a cikin ilimi, wato masu tabbata a cikin ilimi su ma sun san al-mutashabi, wanda yake wannan ba wai sabani bane, dukkan su ma'ana ɗaya ne. Idan ka tsaya a walaya, idan ka tsaya a abin nan akan sunan Allah ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, kace ba wanda ya san fassara al-mutashabih sai Allah, ka dauki in kace wato ba wanda ya san tawilihi bi ma'ana haqiqatu amrihi ko kuma haqiqatihi, ba wanda ya san haqiqanin sa in ba Allah ba, wato haqiqanin abinda Allah ya faɗa na mutashabih din wanda ma'anarsa ba za ta taba bayyana ba, fassararsa ta haƙiƙa ba za ta zo ba, to ba wanda zai san wannan sai Allah, wannan akwai shi a cikin Al-Qur'ani. Shine abinda Allah ne kadai ya bar ma kansa sani na ruhi ta kiyama za ta faru, da ya ranar lahira take, da ya rayuwar kabari take, da ya haƙiƙanin ruhi yake, da ya haƙiƙanin aljanna da wuta, da yaya haƙiƙanin kaifiyar yaya Allah ya sifanta da sifofin ayyukansa, yaya Allah ya yi istiwa'i, yaya haƙiƙanin fuskar Allah take, yaya haƙiƙanin hannun Allah yake, yaya haƙiƙanin ganin Allah yake, yaya haƙiƙanin jin Allah yake, wannan ba wanda ya sani sai Allah. To ma'ana tawil anan haƙiƙatu shi saboda ka sai ka tsaya anan, shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa at-tafsir iri uku, iri hudu ne, تفسير لا يعلمه الا الله, تفسير da ba wanda ya san shi sai Allah, to shine wannan irin wannan anan wajen abin da ake nufi da al-mutashabih, ayoyi wanda suke ma'anar su ba bayyanan na bace, shine ma'anar haqiqanin ranar, haqiqanin tashin al-qiyama, da haqiqanin ranar lahira, da haqiqanin sifofin Allah, wannan mutashabih ne, ba sifofin ne mutashabih ba, ba sifofin Allah ne ba, ba haqiqa ba, alal misali istiwa'in Allah ba wai mutashabih bane, bayyananne ne, Allah ya yi istiwa'i ma'ana ya ɗaukaka saman al'arshi, amma yaya Allah ya sanar da wannan shi ne ba mu san haƙiƙanin sa. Allah ya ambaci sifas, ya ambaci fuskar sa, yaya haƙiƙanin wannan, ba wai ba mu san mene, ba wai cewa fuska wani abu ne wanda yake ba a san ma'anar sa ba, fuska shine waje wanda yake fuskantar mutum, da shine ake fuskanta, kamar idanu da su ne ake gani, yaya haƙiƙanin Allah, yaya haƙiƙanin su suke dangane da Allah, tunda ana cewa fuskar abin nan akwai fuskar, akwai fuskar dutse wajhul jabal, akwai fuskar mutum, to shi ta Allah yaya take, wannan ba mu sani, amma mun san Allah yana da fuska, domin mun san fuska shine wanda Allah ya sifanta, ya ce ya sifanta da sifar fuska wadda take ita ce mafi, ita ce kowa yake kwaɗayin gani, to amma ya haƙiƙanin ta yake, Allah shi ne ya san wani, Allah ya sanar da cewa ya yi istiwa'i a saman al'arshi, istiwa'i shi ne ɗaukaka saman al'arshi, yaya Allah ya yi istiwa'i ɗin, ko kuma yaya Allah yake saukowa daga saman al'arshi zuwa ga saman duniya, wannan ba wanda ya sani sai Allah, to wannan shi ne a kaifiyar sifar, shi ne ake yin at-tashini ba wanda ya san sa in ba Allah ba. Tafsiri na farko da Ibn Abbas yace shine tafsirin da Allah ne kadai ya sani. Tafsiri da kuma ba wanda ya san shi, ba wanda ake masa uzuri akan ya jahilce shi. Kowa ya san. Kama akwai abin da ke cikin Al-Qur'ani wanda yake kowa ya san shi, kama qul huwallahu ahad. Allah ɗaya ne. Akwai wanda yake sai ya iya larabci sai yana buƙatar a ce sai ya je makaranta sannan zai san qul huwallahu ahad. Wannan abu ne wanda yake sananne. Sannan kuma akwai tafsirin da Larabawa ne kawai suke san. Sai Larabawa ne a cikin lokaci. Kama alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Me fatiris samawati wal ard? Abdullahi dan Abbas yake sai da gurin su Larabawa suna ƙauyawa suna nufi tsakanin akan wanda ya soma haka bishi ya soma haka rijiya sannan ya gane ma'anar fatiris samawati wal ard. Kaga shi Balarabe ne amma da bai san wannan tafsirin ba. To akwai nau'i a cikin Al-Qur'ani da irin wannan tafsirin sai ka san lugar Larabci ne zaka san shi. Sannan kuma akwai tafsiri wanda yake ba wanda ya san shi sai ar-rasikhun fil ilm, masu tabbata a cikin ilimi. An fahimta? To wannan in ka tsaya akan war-rasikhun fi wala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, ba wanda ya san fassara hakikanin Al-Qur'ani in ba al-hakikanin al-mutashabi in ba Allah ba. In ka dauki mutashabi da wannan ma'ana, haka zalika in kuma kace ka tsaya ne akan war-rasikhun fil ilm, wato ba wanda ya san tawilin al-mutashabi sai Allah da kuma masu tabbata a cikin ilimi. Nan kana nufin tafsiri a nan wajen at-tawil bi ma'ana al-bayan, wato ba wanda ya san bayanin waɗannan abinda suke, abinda bayanin su, ba wanda ya san sai ma'abuta ilimi. Wato bayanin abubuwan da suka zo a cikin al-mutashabihat shine a cikin al-Qur'ani abinda ma'anar su bata bayyana ba ga kowa, to ba ɓoyayya bace ga ma'abuta ilimi. To anan wajen sai ya zamanto al-mutashabih shine wanda yake ma'anarsa bata zamanto bayyananna ba. Akwai gumudi, akwai iskali, akwai rintsi, akwai rikitarwa a cikin ma'anarsa. Shine kamar ayoyin da kamar wanda waɗanda wani damirul jama'a damirul ta'zim, yanda Allah yake cewa mu mu ne muke kaza, a wajen waɗansu wannan rikici zai samu su rinka ganin kan cewa kamar wani ya nuna plurality ga Allah, wato Allah ba shi kadai bane. To wannan kaga rikici ne a wajensa, da ma banda a wajen masu ilimi. To waɗannan ma'anar wato masu ilimi sun san dukkan abin da yake akwai rikici a cikin ma'anarsa ga waɗansu mutane a cikin Al-Qur'ani su sun sani. Shi yasa nema Abdullahi dan Abbas yake cewa yana daga cikin waɗanda suka san al-mutashabi. Ya nema kansa shaida saboda ya san abin da ya kwakwada na ilimi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya san albarkar da ya samu ta addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta Allah madaukakin sarki ya bashi sanin ilimin Al-Qur'ani da ilimin fassara Al-Qur'ani. To su kuma wayannan Allah ya ce Allah ya musu kirari war-rasikhuna fil ilmi, yace yaquluna amanna bihi, suna cewa mun yi imani da shi. Wato ilimi nan ya ambace su da sifa guda biyu. Sifar farko tukuna ta ilimi, ba jahilai bane. Sannan sifa ta biyu ar-rusuhu fil ilmi, tabbata a cikin ilimi. Tabbata a cikin ilimi shine aiki da ilimi da haskakuwa da ilimi, kai da ilimi ya haskaka ka. In Allah ya baka ilimi, kai dabi'a ta masu ilimi din, wato kai aiki da ilimin ka. To su ga Allah ya musu kirayi da cewa suna cewa mun yi imani da Al-Qur'ani, mun yi imani da shi mutashabih din kullum min indi rabbina, dukkan abin da yazo na Al-Qur'ani sawa'un al-muhkam din, wanda ma'anarsa bayyananna ce, ko mutashabih, dukkanin su daga wajen Ubangijin mu suke. Allah ya ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab, to babu mai wa'astuwa sai masu hankula, shine masu allub. Allub shine tsantsar abu, wato tamkar kan cewa waɗanda ba masu wannan sifa ba su kushur ne, bawo ne, ba komai bane. Ka san ko bawo idan aka idan za ta yi casa, idan mace tana yin casa me take yi? Ba tana shi tana shi shi kaza ku sheki adina sheka shi ga in mace tana yin jiga, ya take yi ba bawo ne yake tashi da iska da tayar da shi kwayar kuma sai ta sauka ƙasa? To haka ne ahad masu lub su ne masu matabbata, wanda suke kwabawo tafiya suke. To suwaye masu lub din? Su ne ar-rasikhuna fil ilm, masu tabbata a cikin ilimi, masu ilimi, masu aiki da ilimin su. Sifa ta sifofi biyu kenan da Allah ya ambata. Sannan ya ce daga cikin sifar su ta uku suna cewa rabbana la tuzigh qulubana, ya ubangijinmu kada ka karkatar da zukatanmu, ba'da idh hadaytana, bayan ka shiryar da mu. Wato suna yin wannan addu'a sun san cewa shiriya daga Allah take, kuma Allah shine mai kawar da zukata daga shiriya, mai sa su akan shiriya. sai suke cewa Allah kada ka kawar da zukatanmu daga kan shari'a bayan ka shiryar da mu wato suna neman shari'a daga Allah sifatu biyu kenan ba da ita hadita na bayan ka shiryar da mu wato suna yin godiya ga Allah sun yi minna cewa da muka shiryu ba ilminmu bane ba dabararmu bane ba karfinmu bane kai ka shiryar da mu wa hablana min ladunka rahma suna neman rahma daga Allah shine su tabbata akan shari'a har su mutu innaka antal wahhab Allah kaine mai baye baye babu kuma abinda za a nema a wajenka Allah irin rahmarka rabbana innaka jami'un nas sifa ta karshe kuma suna cewa ya ubangiji kai ne tattara mutane ne da yawmin lawai baki ga wani wuni wanda yake babu kokonto a cikin sa shine ranar alkiyama innaka la tuhlikul mi'ad lalle Allah kai baka saba alkawari a cikin wannan akwai irshadi ga yin wannan addu'a Abdullahi Sanabuhi Abu Abdullahi Sanabuhi kamar da Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta ya zo wajen Sayyidina Abu Bakar a lokacin da ake hurubur ridda ya sallama magriba tare da shi sai ji yayin bayan ya karanta Fatiha da sura a bayyane a raka'a farko da raka'a ta biyu a raka'a ta uku bayan ya karanta Fatiha a asirce sai ji yana fadan wani abu yace sai na matso kusa da Sayyidina Abu Bakar har sai da rigata ta taba rigarsa sai na ji yana cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab yana yin wannan addu'ar a matsayin kamar kunuti kenan na sallan magriba da ya ga Umar dan Abdul Aziz wannan hadisin sai yace da kullun ni ko ina karanta Fatiha a ƙarshen sallan magriba raka'a ta ƙarshe sai in karanta kul huwallahu ahad amma tunda naji kace as-siddiqul akbar ga abin da yake faɗa sai ni ma na canza nake koyi da Sayyidina Abu Bakar da wucin ijtihadi ne yana da amma da yake ilimin sahabi al-khalifatur rashid sai koma yake yin wannan a cikin wannan yana kan cewa kenan magabata na salaf sun yi koyi da Sayyidina Abubakar wajen wannan duk da wadansu malamai suna fassara cewa Sayyidina Abubakar ya rinka wannan addu'an ne saboda lokacin nan ana hurubur ridda mutane suna ridda ga addinin musulunci saboda haka yake wannan addu'ar da musulmi kan Allah ya tabbatar da imani a cikin zuciyarsu wannan addu'a ta da muhimmanci kuma irin ta kwatankwaciyarta aka nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin ta shine ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dini ya ne yawan jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka da aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam akan yadda yake yawaita wannan addu'a yake kwarai domin zuciya kowace zuciyar dan adam tana hannu ɗan yatsan Allah yana jiya fiye da su yanzu juya Allah ya jiya zuciyarka zuwa ga imani Allah sai ya jiya zuciyarka zuwa ga kafirci saboda haka ka rusuna ma Allah ka nemi shiriya daga gare shi in ka shiga kada ka tada min karfin ka ne ko yin ka ne ko iyawar ka ne baiwa ce daga Allah madaukakin sarki wannan ya aida cikin abin da zai baka sifar ar-rasikuna fil ilm wanda suke su ne ulul albab Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk